أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة موردين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وبنجي سبحانه وتعالى ينا تشيوا يا إندا أكفى كافريت كمو تنجاه النما أكفى إن الجنة أجدا جنسنا الجنة وتنسو دقشكين إن الجنة za su tattauna a tsakanin su su nemi sanin yanayin da waɗansu waɗanda suka san sun yi rayuwa da su a nan duniya, amma su din ba su musulunta ba, ba su yi imani ba. Yayin da suke tattauna a wasu 'yan aljannan game da sha'anin waɗannan waɗanda suka yi zama tare a duniya da ba su yi imani ba, ɗaya zai tambaye ɗaya ce, ina wane kafirin nan wanda aka yi imani, yake yi imani? To Allah ta'ala cikin iko irin nasa sai a nuno hoton shi wannan kafiri a wutar jahannama da irin azabar da yake sha, azabar da ake dandana masa. Wayannan mutanen kirki musulmai da suka yi gamo da katari suka shiga gidan aljanna har za su iya zance da shi. ‘Yan aljanna za su tambayi ‘yan wuta su ce, me yasa ku a wutan saƙara? Ma talakakum fi saqar, me ya shigar da ku cikin wannan wuta na saƙara? Amsar da za su bayar su ‘yan wutan su gaya ‘yan aljanna, ƙalu sai su ce, musu lam naku minal musallin, abinda ya samu a cikin wutan saƙara a zaman duniya an kiraye mu mu shiga musulunci mun ki, don haka ba mu zamo daga cikin waɗanda suka yi musulunci suka yi sallah ba. Ashe jama'a, abinda ya kai ‘yan wuta gidajensu na wasu shi ne rashin sallah. ‘Yan wuta yayin da ‘yan aljanna za su tambaye su sanadin shigansu wuta, amsar da za su bayar za su ce, saboda ba su zamo masu sallah a duniya ba. Da haka musulmai mu kula da salloli da Allah ta'ala ya wajabta mana. Kamar yadda nake faɗa jiya, ita sallah ita ce azamul ibadat. A cikin dukkan ibadoji ba ibada mafi muhimmanci kamar sallah mafi girma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, su kansu sallolin nan biyar na lokuta biyar wajibabbun nan, mutum in ya kula da su matuƙan gaske, to za su zamo gare shi a kullum mukaffiratu dhunub, suna zama kamar suna masa aikin bayan sun wajaba a kansa, suna sama masa kusanci zuwa ga Allah, yana sauke abinda ya wajaba, sanadin shiga aljanna, kuma su ma a matsayin istighfari suke ga wanda yake yin su. Annabi yana cewa, misalin sallolin nan biyar gare ku, yana gaya wa sahabbansa da mu al'umma gaba ɗaya, yanda suke kamar misali mutum ne a cikinku, a garinsu ko a anguwansu akwai babban kogin ruwa, mutumin nan sau biyar zai shiga cikin wannan kogi na ruwa ya je ya yi wanka, ya je da sabulu ya wanke jikinsa ya fito har sau biyar. Yayin da ya yi wanka wanda yake shine alisafin ciko na biyar din nan bayan yayi wanka na ciko na biyar din nan in ya fito a kowane datti da za a samu ya rago a jikin sa annabi ya tambaye shi abai suka ce a a mutun yayi wanka sau biyar ya rasulullahi da abin da yake fitar da datti ai ba wani datti da zai rage a jikin sa annabi ya ce to haka sallolin nan guda biyar suke idan mutun yayi su sau biyar to da su yamhu Allahu bihinna al-khataaya wa sayyi'ati Allah ta'ala yana shafe kurakurai in mutum ya kula da su sannan Allah yana yafi dukkan zunubai idan mutum ya kula da salloli yana aikatawa kuma idan kiyama ta tsaya kamar yadda na faɗa abinda za a duba cikin ayyukan bawa cikin abubuwan da ya aikata a duniya sallah ne in kai sallah ne kyau a cikin kiyama shikenan ka sha amma muddin aka samu sallah ta ɓaci to shirin ayyukan kuwa to lallai za a tsananta bincike a cikin sha'anin su kun san ku a filin kiyama jama'a wanda duk aka tsananta masa binciken ayyukan sa to za a masa azaba wannan haka annabi ya faɗa manzo Allah yana cewa man nuqishal hisaba udiba wanda duk aka ce za a yi masa binciken kokof akan ayyukan sa a filin kiyama to yana nuni ne akan cewa za a yi masa azaba mu kula da sallah kwarai da gaske ما زلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين ان موتا suke cewa abin da ya shigar da su wutan sakara ba sa sallah kuma ba sa ciyar da abincin su wa miskinai ashe hana miskini abinci yakan sa mutun ya shiga wuta wannan aya tana kwaitar da mu wadanda suke cikin wahala cikin mu mu taimaka musu da abin da muke iyawa idan Allah ya sa ka dafa abinci da yawa wanda yake jin yunwa bai da abin da zai ci ka ciyar da shi don haka kar ka zamo kai baka ciyar da miskini ba sannan kuma kana hani a ciyar da miskinai wanda baya faɗaitarwa a taimaki miskini to wannan zai shiga wuta Allah ta'ala yana kishin bayinsa zamanin banu Isra'ila wani abu ya taɓa faruwa akwai wani annabi da aka yi cikin annabawan banu Isra'ila inda ya zo a cikin tarihi ana kiransa annabi Azkiya annabi Azkiya a zamanin shi annabi Azkiya wata rana wani almajiri miskini ya je wani gari yana neman abinci mutanen garin ga abincin amma suka hana shi suna ta koransa har sai da ya samu kwana biyar ya bi nan ina su hana shi ya kwana da yunwa kwana biyar ƙarshe sun yunwa ya kashe shi shi wannan miskini sai Allah ta'ala ya yi wahayi wa annabin su ana kiransa annabi Azkiya ya ce mutanen nan sun tsokane ni sun yi faɗa da ni don haka ba zan kyale su ba sai na rama Allah ya gaya wa annabin ya gaya wa su waɗannan al'umman banu Isra'ila wanda suka hana miskini abinci har yunwa ya kashe shi ya zauna kwana biyar bai ci abinci ba Allah ya ce wallahi ka gaya musu su zaɓi ɗayan abubuwa guda biyar zan musu a cikin abubuwa guda biyar a wata riwaya guda uku su zaɓi ɗayan abu uku zan musu domin wata riwaya sun ce kwana uku suka yi ba su bashi abincin ba har ya mutu daga ciki shine ko su zaɓi in haɗa su da yaƙi ko kuma in haɗa su da annoba na mutuwa ko kuma su ma in kashe su da yunwa su zaɓa saboda haka sai suka ce su abinda suka zaɓa suka yi tunani suka ce wa annabin to abinda suke so gaskiya faɗa da Allah ai ba zai yiwu ba sannan rashin lafiya kuma ai mutuwa za a yi ta yi kuma mutuwa ba sa son ta saboda haka sun dai zaɓi yunwa ɗin sai suka yi ta tattali su banu Isra'ila suka yi ta ɓoye abinci suna ɓoye kuɗaɗe suna ta shiri domin wannan faɗa da za su yi da Allah saboda haka da lokacin zuwan wannan abu ya yi sai Allah ta'ala sai ya kawo musu yunwa da farko sai suka yi ta ɗaukan kuɗi suna zuwa waje suna sayo abinci suna cinyewa sai suka yi ta ɗaukan kuɗi suna sayan abinci suna ɓoyewa da haka kuɗaɗen su kaf sun sayi abinci wani su ci wani kuma su koye wanda suke ci yau da gobe suka cinye wanda kuma suka koye ya kare ko babu kudi a hannunsu to da ka sai suka waye gari karshe suka tsinci kansu a cikin yunwa saboda ka sai suka yi ta mutuwa saboda wannan yunwa waɗansu mutane da suka ji labarin halin da suke ciki suka kawo musu dinarai masu yawa abubuwa amma kafin a zo a kawo dinaran nan duk mutanen wannan al'umman da suka yi sababin mutuwan wannan miskini saboda yunwa sun mutu so da ga kudi an kawo musu ma gudunmawa abubuwa amma duk sun mutu kudin bai yi amfani ba to wannan yana nuni ne akan cewa waɗanda suke da dama su dinga yalwatawa waɗanda ba su da dama a ciyar da miskinai an tambayi ƴan wuta sanadiyan shigan su wuta suke cewa ba dan ba su yi sallah ba a duniya kuma ba su ciyar da abincinsu wa miskinai wa kunna nakhudu ma al-kha'idin ƴan wuta suke cewa mun zama a zaman mu na duniya duk lokacin da ake kukkutsawa cikin keta mutuncin manzon Allah ko wulakanta addini mu ma sai mu sa kanmu a ciki to jama'a wannan aya ita ma tana gargadi duk lokacin da mutane suka zauna suna faɗan maganganu da bai da amfani abinda ya shafi cin mutuncin magabata ko sahabbai misali kamar waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin ganin girman wasu daga cikin sahabbai din nan mutum ne wai a zamanin nan ku ga yadda sahabban nan suka ba da rayukansu saboda addini ya zo mana ba don sahabban nan sun yi sacrifice sun rasa rayukansu ba da ba mu samu addini ba amma a samu mutum yanzu ko ya zagi Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ko ya zagi Umar Allah ya yadda da shi ko ya zagi Usman ko ya zagi matar manzon Allah Aisha to duk lokacin da ka samu mutane suna kutsawa cikin zagin mutuncin sahabbai ko kuma salafus salihina magabata na gari kaga ana zagin su ana faɗan maganganu a kansu kar ka zauna a wajen kar ka sa bakinka a cikin abin da za a faɗa ka bar wajen ba su ba duk lokacin da kaga wasu suna kutsawa cikin cin mutuncin abin da Allah ya girmama to kai kar ka sa bakinka a cikin wannan zantuttuka da suke yi kar kuma ka shiga ciki idan ko ka kito zaka shiga wutan sakara domin an tambayi kafirai sanadiyar shigan su wutan sakara daga ciki sun ce sun zamo a duniya duk lokacin da ake kukkutsawa cikin sha'anin ƙarya ko sha'anin abun da aikata wani abu da Allah ya hana su ma sukan sa bakinsu su dinga kukkutsawa a ciki su faɗa da bakinsu ko su ba da taimako da irin taimakon da suke badawa da hannu ko kuma kamancin haka kunna nukadibu biyawmiddin ɗan wata suke cewa dalilin sun faɗi wannan dalilin shi ne hudu sun ce to kuma na hudu a zaman mu na duniya muna ƙaryata ranar sa'an alkiyama ranar sakamako da haka ni da ku da su da kowa mu tabbatar ranar kiyama tana zuwa ranar da za a yi mana hisabi akan ayyukan da muka aikata a zaman mu na duniya da haka mu yi ƙoƙari mu aikata kyawawan ayyuka domin mu ga sakamako mai kyau a wannan rana wa kunna nukadibu biyawmi din hatta atana al-yaqin kafirin sai har mutuwa ta zo ta riske mu to wannan shi ya jawo mana ya jawo musu shiga wutan sakara to shine Allah yake cewa fa tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wadanda suka zamo haka a filin kiyama ganin daman Allah ya kaddara akwai ceto akwai ash-shafi'ina wadanda Allah zai ba su dama su ceci waɗansu waɗanda suke da buƙatar ceto ashe a filin kiyama akwai ceto amma ceton ba za a yi ba sai da izini sai lokacin da Allah ya ba da izini a yi ceton sannan ba kowa ne zai yi ceto ba sai wanda Allah ya yarda masa ya ba shi izini ya ba shi daman ya yi ceton ba kuma kowa za a ceta ba sai wanda ya mutu da imani amma da takaita ayyukan addini so da ka wannan shine sharadin ceto kuma ceton nan annabawa za su yi ceto shugabansu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam shine ceton su yake yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan kiyama ta tsaya yana cewa wala azalu ushaffa'u hatta uda bisikakin min nari annabi yana cewa zan yi ta ceto a filin kiyama in yi shetan mutane daga wuta zuwa aljanna karshe har sai an bani wata takarda wacce a cikin ta duk wani wanda yake yana daga cikin al'umma na ya shaida ba wani sarki sai Allah ya shaida da annabta na ayyuka ne yayi ta karantawa yayi ta sako yana gwamawa da kyawawan ayyuka to sai an bani sunan sa na cece shi saboda haka manzo Allah zai yi ceto annabawa za su yi mala'iku za su yi ceto wata ramadana zai yi ceto alqur'ani zai cece waɗanda suka gamo sun abuce shi suna yawan karanta shi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su yi ceto kamar yadda annabi ya faɗa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya duba sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda yace masa Usmanu yace a filin kiyama lokacin da Allah ya ba da daman a yi ceto kai ma za ka yi ceto za ka ceci mutane masu yawa sayyidina Usman yace ya rasulullahi adadin su ya kai nawa manzo Allah ya shiru sai can annabi ya daga kai yace ai mutanen da za ka ceta a filin kiyama adadin su ya kai yawan gashin tumaki na kabilan Banu Kalbin so da kuma su da iyaka kenan jama'a ba fa gashin tinkiya ɗaya ba ba kuma gashin mutum ɗaya a cikin kabilan Banu Kalbin ba manzo Allah yace yawan mutanen da za a ba wa sayyidina Usmanu dama ya ceta a filin kiyama ya kai yawan adadin gashin tumaki na Banu Kalbin wata kabila ce cikin Larabawa aje sayyidina Usmanu in banda Allah ba wanda ya san adadin mutanen da zai ceta to ba shi ba ɗan uwansa sahabbai za su yi ceto jama'a to ma la yi halin kai kai kokari ka ceta ba wai a cece ka ba dama kamar yadda na faɗa za a ceci wanda ya tafi lahira da imani amma da karanta aiki ya zo a cikin riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbansa cewa da kiyama ta tsaya lokacin da Allah ya bada izini a yi ceto din nan akwai wani wanda ya halarci filin kiyama lallai ya mutu da imani amma babu kyawawan aiki aka zo za a yi masa au na ayyukan da ya aikata a duniya da aka tashi wajen au sai aka tarar da ai mutumin nan gaba ɗaya ma lallai ya je da imani amma aiki ɗaya kawai ya aikata mai kyau a zamansa na duniya wanda Allah ya karɓa domin jama'a ku sani fa ba wai aikata aiki shi ke jawo ka samu sakamako ba shin ka aikata aikin nan tsakaninka da Allah ka kuma aikata aikin da Allah ya ce a aikata ka kuma aikata aikin nan da ikhlasi ma'ana ba ka yi don a ce ka yi a yabe ka ba ko don ka yi ta goranta wa mutane ba ka yi ne don Allah sannan kuma aikin ya dace da irin ayyukan da Allah ya ce a yi ta wajen saƙo da aka samu wajen Annabi Muhammadu ba san zuciya ba ba kuma aikin da ka kirkira kai shi wanda bai da asali ba duk abin da za mu yi dole sai dace da sunnar Annabi Muhammadu mutumin nan ya da filin kiyama Annabi ya ba da labarin nan wa sahabbansa abin da ya je da filin kiyama lallai ya je da tauhidi amma bayan tauhidi aiki ɗaya kawai ya je da shi aiki mai kyau saboda haka sai aka ce to ya gefe sai wani ya zo shi kuma filin kiyama ana masa awo domin dama tsarin sikeli na awon ayyukan bayi a filin kiyama yanda yake idan aka sa munanan aiki hagu kyawawa dama idan dama ya rinjaye hagu to shikenan ka haye ka sha amma muddin ya zama na hagu ya rinjaye dama to ka faɗi to haka sikelin yake a filin kiyama da aka zo shi mutum na biyu da aka yi masa awo sai ya zama na sikelin sai balansin 50-50 daidai bai ja ta wajen munanan aiki ba bai kuma ja ta wajen kyawawan aiki ba sai Allah ya ba ki dama ya ce to ka je ka nema ko wani zai baka kyauta saboda haka sai a filin kiyama ya je yana ta nema to shi wancan wanda da aiki ɗaya ya halarci filin kiyama bayan tauhidi sai ya ga mutumin nan ya kai ya koma wa Allah ne kake nema ya ce an yi yanzu na fito wajen hisabi amma an auna dukkan ayyuka na sai ya zama na ya zama 50-50 da zan yi sa'a in samu ɗaya in sa a wajen hasana din nan wadanda yake bangaren 50 da sai wajen yarinjayi wancin gefe inda yake da munanan ayyuka so wannan bawan Allah sai ce a to ni kan na halarci filin nan bayan tauhidi ma gaba ɗaya da kikkiawan aiki na zo filin nan saboda haka da ai biyu babu dauki nawa gudana baka kaje saboda har a filin kiyama akwai alfarma saboda haka ya bashi wannan guda wannan zance mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa magana ne sahihi ya bashi guda ɗaya da yaje yace ya Allah wani ya bani guda kashi kowa sanin wanda ya bani da abin da ya faru ya Allah aka dauki wannan guda da aka bashi kyauta aka tsora wajen bangaren kyawawa sai wajen kyawawan irin jayi munana daga cikin shikenan zai shiga aljanna kuma an bashi dama ya ceci mutum ɗaya saboda ka ce mutum ɗaya zai ceta saboda ka sai ya je wajen wannan wanda ya bashi kyauta ya halarci filin kiyama da tauhidi amma da aiki ɗaya dama kamar yadda na gaya muku ya halarci wurin yana malam zo taho mun samu da haka ya cece shi ya kai shi gidan aljanna to amma jama'a kar ka shantake kai ta aikata kar mu shantake kar ku shantake kar in shantake mu sai ba za mu tashi tsaye mu yi ayyuka har mu sa ran sai an cece mu ba gara kai din ya zamana kai za ka ceta ba wai a cece ka ba so da haka akwai dai ceto amma kamar yadda na faɗa ceton ba koyaushe za a yi ba kuma in za a yi ceton sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gaban Allah ya je ya faɗi ya roƙi Allah ceto sannan Allah ya ba da daman a yi ceton don haka jama'a shi sai na rasulullah cetonsa zai zamana har annabawa ƴan uwansa cetonsa ya taimake su domin a filin kiyama za a samu tsawon zamani tsawon lokaci ana neman yaya za a yi idan kiyama ta tsaya aka hallara a filin mahasha za a tsaya shiru a rasa yadda za a yi shiru a tsorace to a wannan ne a wannan yanayi da wannan rana Allah yake bada labari wurare da yawa mace za ta yadda ɗanta take shayarwa ta manta da shi saboda tsoro na wannan rana ɗa ya manta da mahaifinsa uba ya manta da ɗansa mata ta manta mijinta saboda tsoro balle ma wai aboki ko aminu duka kowa ta kansa yake li kulli mri'in minhum yawma idin sha'ani yughni kowa yanayin da yake ciki ne ya dane shi to ana wannan yanayi sai a ce to za a yi sai a ga a samu annabawan Allah tunda su ne zakakku su roki Allah a san a samu a mai hisabi in aka samu Adamu ya ce a ba zai iya ba yana tunanin Allah ya taɓa kafa masa doka kar ya kusanci wata itaciya a gidan aljanna shedan ya ce shi gan bultu ya je yau da shi yasa ya ci itaciyan Allah ya fushi da shi ya sako da shi zuwa kasa Allah ya yafe masa cin da ya ce to idan ya je gaban Allah ya nemi ceto yana tunanin kar a tada wannan abu da ya faru waƙiya da ta faru gare shi za a ce masa ya Adamu kai bai kamata ka je ka roki ceton nan domin dukkan banu Adam kai ne ubansu Adam ya ce shi ba zai iya ba sai a ce to wurin wa za a je sai a je wajen Nuhu idan aka zama annabi Nuhu ya ce a ba zai iya ba shi ne yanzu zai je roki Allah ceto shi da ya roki Allah ya kawo azaba yake cewa Allah idan ka tashi kawo azaba ga kafiran nan da ka aike ni wurin su suka kafirce mini duka halaka su magidanci guda ɗaya kar ka bashi ya ci gaba da rayuwa duka halaka su yace ni da na nemi a halaka duk mutane kuma yau in zo ina ce ina neman ceton su a wajen Allah ba zan iya ba a je wajen sayyidina Ibrahimu in aka je wurin sai ce a shi ma fa ba zai iya ba abinda ya sa zai ce a wata rana ya taɓa faɗan wata magana abinda ya faɗa ba haka yake nufi ba amma tsakaninsa da Allah ba ƙarya ya yi ba amma abinda ya faɗan ba haka ba ne wata rana sayyidina Ibrahimu mutanensa sun tafi bautan gumaka ya ɗauki gatari ya sassare gumakan to akwai babban cikin gumakan sayyidina Ibrahim sai ya ɗauki gatarin ya ratayawa babban da aka tambaye shi kai baka bi wajen idi wajen bautan gumaka ba kuma da muka dawo abin da muka tarar da an sassare gumaka kanana waye ya aikata wannan abu sai ce a tambaye babban ba shi yayi ba babban ne alhali shi yayi Ibrahim zai ce ina tunanin wannan magana da yake cewa ba shi yayi ba alhali shi yayi kada Allah ta'ala ya tada wannan magana kuma wata rana iyayensa za su je wajen bautan gumaka suka ce yazo su tafi tare da shi yace shi bai da lafiya yace gaskiya lafiyarsa kalaushi da bazan je bauta gunki ba to wai sayyidina ibrahim in ya taba faɗan maganar da ba daidai ba a rayuwarsa wayannan magana guda biyu ne kuma duk in kullura yana da hujjar yi haka amma zai ce yana tsoro kada ya je wajen Allah Allah ya tayar masa da wannan magana a je wajen sayyidina musa a tambaye shi shi ba zai iya ba ya taba kisan kai garin raba fada ya taba kashe wani daga cikin ibtawa mutanen Fir'aun a je wajen sayyidina isa alayhi salam ya ce wai ni da waɗansu suka mai da ni abun bauta in je wajen Allah ya ce ba zan iya ba ba zan iya neman ceto ba to wurin wa za a je annabawan dukkansu sai su yi ittifaqi ba wanda zai iya ba wanda ya isa ba wanda yake da wannan rana sai muhammadur rasulullahi saboda haka sayyidina rasulullahi in an same shi zai ce ana laha yau ni kadai zan iya idan yaje zai fadi gaban Allah Allah zai ce tashi tashi ya musu yi na muhammadu me kake so sai ya ce ceto sai Allah ya ce an baka ashe su kansu annabawa ceton annabi zai musu rana a filin kiyama da haka sayyidina rasulullah yana da cece cece zai yi ta ceton ya yi irin wannan kalan ceton ya sake wannan kalan ceton a filin kiyama bayan ya yi wannan sannan kuma sayyidina rasulullah zai zo ya yi ta ceton mutane waɗanda suka zama usfatu ne sun yi ta saƙo amma sun tafi lahira da tauhidi a sa su gidan aljanna sannan kafin nan ma idan aka gama hisabin kaf aka zo a shiga gidan aljanna an gama hisabi amma ba a shiga gidan aljanna ba masauki nan ne mazauni na ƙarshe idan aka je za a zauna zugun ba wanda zai tinkari gidan aljannan ya kwankwasa zobe na kofan gidan aljanna ya neni ne gadin gidan aljanna ya bude sai muhammadur rasulullahi shine zai je ya kwankwasa kofan mai gadi ya ce wane ne sai sayyidina rasulullahi ya ce sai in ce masa muhammadu ne sannan sai ya bude kuma ya ce wa sayyidina rasulullahi bika umirtu allah afsaha li ahadin qablaka dama an ce kai ne zan fara budewa ashe sai ya an bude masa ya shiga kafin ba a shiga gidan aljanna sai aka ce 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 da sayyidina rasulullahi a filin kiyama ba sai bane ba biyu bane ba ma uku bane saboda haka Allah dai yana faɗa cewa wannan ceto da zai afku a filin kiyama waɗanda a duniya ba sa sallah waɗanda a duniya ba sa ciyar da abincinsu wa miskinai waɗanda zamansu na duniya su dinga zagin masu mutunci suna cin mutuncin masu mutunci suna kutsawa cikin ƙaryata abinda ba su fahimta ba ko da abin daidai ne waɗanda a zamansu na duniya suna shakkan ranar kiyama tana zuwa ranar sakamako to wannan har mutuwa ta same su to su wannan ceto ba zai musu amfani ba ceton masu ceto a filin kiyama ba zai musu amfani ba kuma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in mala'iku za su yi annabawa za su yi salihai za su yi fama lahum an tadhkirati mu'ridin Allah yake cewa mai ya same su ne su waɗannan kafirai in ana wa'azi sai su kau da kai
fama lahum an tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfara farrat min qaswara bal yuridu kulli imrin minhum an yu'ta sufan munashshara كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
الله تعالى يكفي فما لهم عن التذكرة موردين ما يسموا كافرين أنا وأبي سنكو دكي wannan aya ba wai kafirai kawai ba me yasa mu waɗansu daga cikin al'ummar musulmai ne ka ji ana karanta alqur'ani ana wa'azi ba za ka je ka shaurari saƙon da Allah ya aiko maka ta wajen annabi muhammadu ba ka je ka shagaltu da wani abun da ba zai maka amfani ba a lahira me ya samu mutane duk lokacin da ake musu wa'azi ba za su saurara su ji ba saboda haka ashe ba wai kafirai kawai ba yau ko mu ɗin nan duk inda kaga ana wa'azi
idan ka samu dama ka je ka zauna ka ji za a ce Allah da annabi Allah ya faɗa annabi ya faɗa yi kokari ka je ka ji idan ka ji abin da aka faɗa in kana aikatawa mai kyau ne sai ka ƙara ka ci gaba da aikatawa abin da aka faɗa in mai muni ne ka san kana aikata yi kokari ka daina ka hanu duk inda ake wa'azi ka je ka ji duk inda ake isar da sakon Allah ka je ka gyara kayanka ne ka gyara rayuwanka ka gyara kayanka kada ka kuskura ana karanta alqur'ani ko wasu masallati ana karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko ana karanta wasu littafai na fiqh haka a masallatai a garurukan mu wasu za ku ga bayan asubahi su sa littafai ana wa'azi wa mutane wadansu bayan magriba a sa kuwa sahih al-bukhari ko sahih muslim cikin dai littafai sittu sihai dinnan littafai hadisai ingantattu guda shida wasu tafsiri wasu wa'azi ma haka a dauko shin a dauko nan to yi kokari kaje kaje duk inda ake wa'azi kai kokari kaje kaje kada ana wa'azi ka ki zuwa wurin ka koma gefe kana jira ko kuma kaje kana kallon talabijin ko kaje kana wani abu wanda ba zai amfane ka ba jama'a wannan rayuwa na duniya ba a daɗewa rayuwar nan na duniya kadan ce manzo Allah yana cewa misalin duniya da lahira kamar ɗayan ku ya dauki kofi ya je teku ya ɗibo ruwa cikin kofi wannan ruwan da yake cikin kofi shine duniya wanda ya bari iyaka da ba zai bai da karshe to lahira kenan me yasa akan sha'anin dan kadan ka shagaltar da lokacinka ka bata tunaninka da rayuwarka ka manta da abin da yake shine na har abada wannan ana gaya mana su ma kafirai ana yi da su cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah yana musu wa'azi yana karanta musu alqur'ani sai su kawo da kai ba za su ji ba wani lokaci ko su yi ta tattaruwa in sun ji waɗansu abubuwa na ban mamaki da annabi yake faɗa kamar ma su danne shi kanu ya kunu na alayhi nifadan kamar su zo su danne shi wani lokaci kuma su yi ta gudu ba za su ji ba to shi ne Allah ta'ala ki ka me ya same su ana musu wa'azi sau da yawa suna kau da kai ka annabun kuburun mustanfara ko mustanfira suna gujewa wa'azi kai ka ce su jakuna ne waɗanda zakuna suka far musu suka tarwatse domin a daji idan jakunan daji idan zakuna suka far musu sai ga wancan yayi can su watsi babu nutsuwa ta tare da su ka annabun kuburun ka ce su jakuna ne musamfara wanda zakuna suka tarwatsa su kuma wa'annan jakunan farrat min kaswara tsananin tsoron waɗannan zakunan shine ya ratsa su ya zauna ba su da nutsuwa wannan ya can wannan ya fada kwari wannan ya fada ruwa saboda tsoron zakuna din nan Allah ya sifanta yanda kafirai suke gujewa gaskiya yanda ba sa zuwa su ji wa'azi kamar dabbobi a daji dabbobin da waɗanda suka zama jariman daji suka tarwatsa su suka hana su sakat domin jarimi dama ai wanda aka gudu masa shi bai gudu ba shine jarimi dan haka zakoki da su damisa su ne jarimai a daji me yasa muka faran nan ne ana musu wa'azi kamar dabbobi jakuna waɗanda zakuna suka tarwatsa su suko suka isu tsaya ba ni tsuwa tare da su saboda tsananin tsoron waɗannan zakuna ka annabun humurun mustanfira farrat min qaswara bal yuridu kullu mri'in Allah ta'ala yana cewa kai dai bari kowanne a cikin su waɗannan kafirai abinda yake so an yi uta suhufan munashara kowanne shi abinda yake so a bashi suhufan a bashi takarda munashara wacce take abin karantawa buɗaɗɗiyar wasiƙa wacce a cikinta wai wannan takardar tana tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama su kafirai suna cewa ba za su yi imani da annabi muhammadu ba sai an aiko musu da takarda daga sama buɗaɗɗiya wato a wannan aya da Allah ta'ala ke cewa suhufan munashara ana nufin buɗaɗɗiya kamar buɗaɗɗiyar wasiƙa domin sukan zo su samu manzo Allah su ce masa cewa abba za mu sai imani da kai ba sai an aika mana da takarda kowa a rubuta masa wasiƙa daga wajen Allah abinda wasiƙar take dauke da ita za a yi address zuwa ga wani dan wani wanda yake anguwa kaza to ana sanar da kai Muhammadu da yake wa'azi annabi ne daga wajen Allah kai kokari kai imani da shi in ka ci akwai kaza wajen mutu haka su kafirai kafin su yadda da annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci sukan faɗi maganar izgili fiye da haka domin akwai lokacin da suke cewa annabi ba za su yi imani da annabi Muhammadu ba sai ya kai su sun ga Allah ido da ido Allah ya gaya musu cewa da gaske shi ya aiko annabi Muhammadu kafin su yadda da annabcin annabi Muhammadu wani lokaci sai su ce ma walan nu'mina liruqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u akwai inda suke cewa ba za mu yadda ba sai Allah da kansa da mala'iku sun zo mana sahu sahu mun gansu ko kuma su ce a'a kace ana so ko maka da wahayi daga sama sai mun ga an zuro maka da matattakala daga sama tap 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 ka hau hau zuwa sama din idan ka je sama sai muna gani sai ka sauko ta matakalan nan ka zo da sufan mu na sharafi nan budaddun takaddu kuma kowa da sunansa kuma ba za kai ba kai zaka karanta mana ba a kowa zaka ba shi ne karanta ya taba da hannunsa sai an yi kafin mu yadda kai dan aika ne daga wajen Allah shine cikin surta da kan Allah ta'ala yake zarewa annabi bakin ciki yake cewa walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da za mu sassaukar maka da takaddi a cikin takaddin nan wasiqu ne zuwa ga manyan kafirai har da kananan kafiran Quraysh Makkata a raba musu sannan su tattaba takaddun nan da hannayensu akan wai an yi haka don su yi imani ba za su yi imani ba abinda za su ce wannan ma dabo ne za su ce babaro da kai musu sihiri ne ba za su yarda ba to shine Allah ta'ala yake cewa a abinda mun su kafiran nan suke ni bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowa a cikin su abin da yake so wai shi sai dai a bashi takadda wacce take bodaddiya kamar bodaddiyar wasiqa Allah ya ce kalla bal la yakhafuna al-akhirah Allah tsawa ya musu bari su dai ba sa tsoron lahira ne ba sa tsoron azabul lahira kalla innahu tazkira ya rasulullah shi wannan qur'ani ainihin sa wa'azi ne faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya wa'azantu da wannan wa'azi da qur'ani ke yi yau da gobe a kullum faman sha'a zakara wama yadhkuruna illa an yasha Allah amma ba wanda zai wa'azantu da wannan qur'ani da Allah ya saukar wa annabi Muhammadu sai wanda Allah ya ga daman ya wa'azantu ko ahlut taqwa shi Allah ubangiji shine wanda yafi kowa zama a ji tsoron sa huwa shi Allah ahlut taqwa abin tsoro ne domin shi Allah da kansa yana cewa yana tsoratar da mu da kansa ma'ana yana tsoratar da mu da zatin sa yana tsoratar mana da kansa wa yuhadzirukumullahu nafsuhu Allah yana cewa ni fa abun tsoro ne ku ji tsoro na fattaquni ya ulul albab masu hankali ku ji tsoro na abinda na faɗa ba ku bi huwa shi Allah ahlut taqwa abin aji tsoron sa ne wa ahlul maghfira shi ubangiji shi kuma shine wanda yake ma'abocin gafara ga waɗanda suka gamo sun yi kusakurai sannan sun roƙe shi gafara to shine gafara ne ma'abocin gafara ne ga bayi waɗanda suke neman gafara a wajensa
suratul qiyamati makkiyatu ayati 39 aya bismillahir rahmanir rahim la uqsimu biyawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة
الحمد لله سورة المدثر تقاري خير إذا مشجع سورة القيامة كما ba za mu ma faɗi kalmomi da harfofi alal aqalla dai suratul qiyamati manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana makka ta sauka a riwaya mafi da aka rinjayar ayoyinta 40 ne tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim la uqsimu bi yawmil qiyamati Allah ta'ala yana cewa na rantsi da ranar san alkiyama malaman tafsiri suna cewa idan Allah zai faɗi zance a cikin qur'ani ya fara da la la din nan wato wasu suna cewa za'ida ne ƙari ne amma akwai waɗansu daga cikin malamai na alqur'ani suna cewa basu yadda cikin qur'ani akwai ƙari ba la din yana da ma'anar sa shine ko mu da Hausa wani lokaci akwai abin da zaka faɗe shi ba korewa kai ba dan ka tabbatar ne amma kalmar da kake fitar na korewa ne misali yanzu idan da za yau juma'a na tambaye ka a ce mallam Abubakar ka je masallacin juma'a sai ka ce a'a wallahi na je juma'a to wannan a'a na je juma'an nan a'a nan ba haina nufin baka je bane a'a dan tabbatarwa ne ko kuma a tambaya ce mallam Bello kana ina kana wajen tafsiri sai ce a ina wajen tafsiri mana to nan a'a din ba yana nufin baya nan bane tabbatarwa ne to suke ta irin wannan la da yake farawa farkon surori ba na korewa bane dan tabbatarwa ne uqsimu bi yawmil qiyamati Allah yana cewa na rantsi da ranar alkiyama wala uqsimu bin nafsil lawwama Allah ta'ala ya rantsi da rai wacce take allawwama wacce take ma'abociyan zargin kanta da kanta ita rai a wajen dukkan bani adam guda ɗaya ne amma tana talawuni ma'ana talawuni rai tana canzawa yanda ka san dai idan aka yanzu in misali ga darasta zaune idan ya dauko tarihin sa ko hoton sa zai ga lokacin da yake yaro
Yeah, right. 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 Yeah, right.
ashe abinda ya maida ni mutum ruhi na ne ba jikina ba to ruhin nan kuma dama daga wajen Allah yake kuma wajen Allah zai koma kuma shi ake so ka bi Allah wanda shi ya sako maka ruhin nan wannan gangan jiki abu ne ya gina shi na gaya muku shinkafa ne yake gina gangan jiki ko madara ko kuma a tuwo ko doya ko shi yake gina gangan jiki na Adam to idan ka biyewa a rayuwarka na duniya in ka biyewa bautan gangan jiki ka bar kai bauta wa wanda ya sako maka ruhi to ka kade kai asara saboda wannan abu biyu da gangan jiki da kuma ruhi ka biyewa ruhin nan ma'ana kai ibada wa wanda ya sako maka ruhi amma kar ka yadda ka saba masa ka koma neman duniya kawai kai kai neman kuɗi dan ka gina gida neman kuɗi dan ka yi aure neman kuɗi dan ka ci abinci kawai kai ka gina jikinka ka manta da biyayya wa Allah to in kai haka kai asara la uqsimu bi yawmil qiyamati wala uqsimu bin nafsil lawwama ance idan kiyama ta tsaya idan aka zo za a sa wanda ya butulci a duniya a wuta za a dauko kafiri da gangan jiki da ruhinsa saboda haka za a hada a dunkule tunda ya saba wa Allah sai a kai su wuta idan aka zo za a sa shi a wuta za a yi jayayya gaban Allah tsakanin jiki da kuma rai da ita ruhi din saboda haka gangan jiki sai ya ce ai kai ka jawo ba kai ne remote control ba kai kake controlling ina domin ainihi wannan hanunawa abinda yasa yayi motsi daga ciki ne aka motsa shi ba nan ya motsa kansa ba yanzu da na zauna nan raina ne ya tunano mini in zo in zauna mu yi wannan abun da ku da watakila raina bai kimsa in yi ba da ba zan duba da wani waje ruhin nawa ran nawa ya tura ni can zan je saboda ka filin kiyama za a yi jayayya wato kafiri jikinsa da ransa za su yi jayayya in za a sa kafirin a wuta shi rai zai ce ba shi yayi sabo ba domin a zaman duniya ai gabobi ne suke sabo in kisa ne watakila hannu aka dauka kai kisa da shi in sata ne watakila da hannu aka yi ko masu sata da bairo watakila da yatsu aka rubuta aka sashi wani abu ko kuma zagi da baki aka yi dan haka ruhi zai ce rai zai ce ni ba ni nayi sabo ba saboda haka jiki sai kai shi kuma idan aka gaya wa jiki sai jiki ya ce ai ba dan ka sa ne ba da ban yi ba sai rai ya ce wa jiki ya za ka ce ni na saka ka ka gani ka san inda nake domin yanzu duk wanda ka sani yanzu idan aka ce ina ran mutum yake duk duniya ba likitan da zai ce ga inda rai yake babu hasali ma abinda koyarwar addini ya nuna ruhi yana malale ne a cikin dukkan jikin mutum shi yasa idan mutum zai mutu ana tattaro ran ne a dauko daga kowane gaba kowane sashi a dinga tattarawa ana tarawa har sai a dunkule shi wuri guda sai a kawo shi wajen makogoro sai a zare shi saboda ka rai ba wanda ya san a ina yake a malale yake a jikin dan adam ba a wuri guda yake zaune ba saboda ka jinin kyama in aka zo ana wannan jayayya jiki ya ce a ai rai ne ya jawo masa shi kuma rai sai ta jiki shi je ai shi bai ma shi ba shi ya aikata ba to Allah ta'ala wato karamci irin nasa Allah adili ne sai turo mala'ika yayi waran da kuma jikin shari'a a gaban sa a filin kiyama mala'ika ne yazo sai ya buga warai da jiki misali sai ji tugan tambaye ku a mutane ne guda biyu alal misali a zaman ku na duniya suka je za su yi barna su dauki abin da ba nasu ba daya bai da kafa gurgu ne bai da kafa daya kuma bai da ido makaho ne sai suka ce za su je su je su sata mangoro ko za su tsira gwaiba da suka je shi gurgu bai da kafa ma yana gani idan sa lafiya lau shi kuma kawo ga kafan sa rau amma baya gani bai san ta ina wani abin din kai yake ba sai shi gurgu sai ya ce wa makaho makaho ka sai inda zamu ni na hango abin da zamu dauka sun kuya makaho sai sun kuya ya zauna gurgu sai ya tsala kafadan makaho sai ya ce tashi makaho sai ya tashi sai gurgu ya ce makaho yi gaba yi gaba dan kara gaba kadan sai da suka je daidai wajen abin da za a dauka saboda ka gurgu da ma shi yake gani shi kuma makaho shi yake da tsayin da ya taimaka za a kai ga wajen sai gurgu ya sa hannu ya tsinko wannan abu sai shi fuka shi nan na tsinko mana saukar da ni sai suka yi yo kasa gurgu ya sauka a kafadan makahu za su tafi sai mai kaya ya kama su akan me ya kawo su sun masa fata a cikin waɗannan biyun akwai wanda zai ce ba farawo bane dukkan su barayi ne da makahu in da ya daga gurgun da gurgun da ya dinka duk barayi ne saboda haka mala'ikan sai ce daran da jikin dukkan su masu sako ne sai a hada sai a kasa wuta Allah ya kare mu لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الله تعالى يكي شوى دليل من الرسوة أيحسب الإنسان أن لن نجمع إذامه شين الإنسان شي متون وينا ذاتن إذن يموتو يدد جي أسكين قصة تشيك ينبى ذا متارك أشوشو سبا مداوة شي أسكين وتهل التاسابوة وانا سنديا سوكم وانا آية أنسي سو وليد المجيرة وطانا وليد المجيرة yaje makabarta a garin Makka ya tattaro wata tsohuwar makabarta yasa aka bude makabartar aka dauko kashushuwan da wani mutum da ya mutu a cikin kabarin kashushuwan sa sun dubduge haka ya kare sai dan kashi akwai kashin da bai kare kun san dan adam sun aka saki a kabari akwai kashi a jikin sa da koya shekara dubu wannan kashi kasa ba ta iya ci domin daga wannan kashin aka ainihi dama aka su aka jijjira halittar dan adam shine wanda yake hade daga kokolwansa yayi baya ya tafi har duburansa wanda idan ya tabu kadan zaka ga mutum ko kwahuwansa ba sa tafiya ko kuma ya samu matsala wanda yake shine ake kiran sa spine in the spinal cord daga wannan akai ta hada mutum akai ta hada shi wannan kashi ko kabari ko mutum ya shekara 50 cikin kabari in kowane kashi zai narke shi baya narkewa dama a jikin shine awwalan aka fara halitta daga shi aka yi ta kattsara halitta har mutum ya zama mutum to idan mutum ma ya mutu ko ina ya kare shi din yana nan idan kiyama ta tsaya kuma za a tashi ta da mutum cikin halitta sabuwa a wannan din za a sake kattsarawa a hada wannan a hada wancan sai a tada shi cikin wata halitta sabuwa to an ce shi walid dan mugira ya dauko kashi haka na wani mutumin da ya dade da mutuwa ya zo ya watsa gaban manzon Allah yace haba muhammadu kai ko kunyan ƙarya baka yanzu wannan ashe azake tada shi cikin wata halitta haba muhammadu ka bada abin da hankali mutane zai kama wana to shine Allah ya saukar da wannan ayati ka ayahsabul insanu allan najma izamahu wai shi yanzu kafiri zato yake cewa ba zan tattara kasusuwansa ba in dawo da halittarsa a cikin wata halitta sabuwa Allah ya ce bala lalle zan tara kashinsa in sake dawowa da shi a cikin halitta sabuwa qadirina mu masu iko ne inji Allah ba ma kasusuwansa da suka wawwace ko ko wasu suka narke suka zama kasa ba ala an musawwiya bananahu wa annan ya tsunasa in sake dawowa da su in jera su kamar yanda suke malamai suke cewa wayanda su yanzu ne duniya ci gaba ya kawo ake gane yanda ake gane kowane mutum misali yanzu kasashen da aka shiga ba kai kusan duk duniya ma gaba da akwai thumbprint din nan basamat da ake cewa da larabci wannan thumbprint ya tsanka abinda zaka danna ya nuna ni ne yanzu in naje na danna ya tsana sai ni in fito kuma ni kai nake da irin abinda ya shafi halittar yatsu to alqur'ani ya ba mu labari cewa yatsu dama kowa nasa daban ne sannan kuma Allah har ya kawo kauli idan kiyama ta tsaya sai Allah ya kususan sai yake kantar da yatsu cewa su ma zai daidaita su ya tara su ya dawo da ma'abocin su ya bayyana shi din shi ne ashe wannan abin da ake mutuntuni Qur'ani ya nuna mana dama ta inda ake gane mutum mafi sauki shine wannan yatsunsa thumbprint din nan ka danna abu sai kai ka fito kai din kai ne ba zai yi ni in danna kai ka fito ba ko kai ka danna ni in fito ba bala ma'ana Allah yake cewa haka ne mu qadirina masu iko ne ala annu sawiya bananahu yatsunsa da suka watsi da zanen yatsun in dawo da zanen yatsun in dawo da tsari jerin yatsun in jera a hannunsa sannan in halatta da shi filin kiyama in kuma yi masa hisabi akan ayyukan da ya aikata a zaman sa na duniya wala qadirina ala an nusawwiya bananahu bal yuridu al insanu li yahjura amamahu Allah yake cewa bari al insanu shi kafiri dai manufansa na ƙaryata sa'an al kiyama ba wani abu bane illa yana so yayi jayayya ya musanta abin da yake gaban sa da na fada zai faru din nan ne shine za alkiyama inji Allah don haka ne ma yasalu ayyana yawmul qiyama hadisi sai wato yaushe ne ranin qiyaman da ake fadan sai zabari kalbasa
fa idza baraqal basar wa qasafal qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yaqulu linsani yawma idin ayna al-mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idin al-mustaqar
Allah ta'ala yake cewa kafiri munufansa ya karyata ranan nan da Allah yake tana zuwa ranan sa'an al-qiyama kenan har yana tambaya wai yaushe ne kiyamar za ta tsaya to shine Allah ta'ala yake cewa tana zuwa ga ranan fa iza baraqal basar ko bariqal basar idan idanuwa suka gwaggwalo ma'ana ido ya raina fata ido ya firfito kun san da Adam in yaga abin da ya razana shi yake tsoro sai ku ga yana zazzar ido to yana daga cikin abin da kafai za su yi a filin kiyama idan kiyama ta tsaya za a ga idanuwan su sun gwaggwalo idanuwan sun fiffito saboda tsoro Allah ya tafi za bariqal basar wa khatafa al-qamar ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa yana da a wannan rana ranan sa'ar kiyama idan aka kisse hasken rana ya zama babu hasken rana wa jumi'a ash-shamsu wal qamar aka hada rana da wata wuri guda to ranan kiyama kenan yaqulu al-insanu a wannan rana ne al-insanu kafiri dan adam kafiri yaqulu zai ce yawma idin wannan rana zai ce ainal mafarru ina wurin gudu ina zan samu in fake ina zan shiga in tsira kalla awani Allah yana cewa ko kusa la wazara kafiri baka da wajen gudu baka da mafaka a wannan rana ila rabbika yawma idhin almustaqar inda za a tsaya a tabbata wurin yana wajen Allah ubangiji ne subhanahu wa ta'ala ila rabbika yawma idhin almustaqar jama'a ina da kiran mu mu bi Allah mu tsaya mu bautawa Allah duk abin da zamu mu yi shi tsakanin mu da Allah wallahi wannan labari da Allah yake ba mu ba makawa ranan nan na zuwa hisabin nan za a yi aljannan nan akwai ta wuta akwai ta mutuwa kun tabbatar akwai mutuwa to da kowanne mu yi bi Allah mu ji tsoron Allah ba za mu zama kamar annaba ba za mu yi sabo ba amma mu rike istighfari mu yawaita roƙon Allah gafara sannan abubuwa da ake kiraye kiraye mu zuwa gare su na mu dinga aikata alkhairi mu tashi tsaye mu aikata alkhairi mu zauna lafiya tsakanin mu da Allah mu zauna lafiya tsakanin mu da bayin Allah mu kiyaye cin mutuncin ɗan uwan mu musulmi duk ɗan uwan ka musulmi yana da mutunci da kima ka kiyaye mutuncinsa abin duk da baka so din maka kai karkai mu bana nan karka je kai zance na ka bashi ni in ba za ka faɗi alheri na ba kai shiru kuma duk abin da zaka aikata kai tsakaninka da Allah domin duk abin da baka yi tsakaninka da Allah ba kai dan wani ya gani ya ba ko dan a ce wani yana da yawan ibada wani mutumin kirki ne wani ya iya kaza wani ya iya karatu wani ya iya kaza to inda haka sai wallahi babu sakamako manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi magana da aka tambaye wata rana manzo Allah ya karanta suratul ikhlas lam yakun allazi kafaru min alkitabi har inda Allah yake cewa wa ma'muru illa li ya'budu la mukhlisina wani zabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ikhlasi yaya ne ikhlasi kan menene ikhlasi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al ikhlasu سر من سري أوضعته قلب من أحب من عبادي ولا ملك يراه فيكتبه ولا شيطان يراه فيفسده من ذا الله يكي فيه أي إخلاسي النبي يكي نيمانا تنبي الله الله يجي مني إخلاسي سري ندك تكين سرورينا باقوة نكي باشي إخلاسي با sai wanda nake so na zaba daga cikin bayina ikhlasi ba wanda ya sani ba wanda yake gani mala'ika ma baya ganin ikhlasi man da Allah yake to Allah ya ce masa ban bar ikhlasi wani malaika ya gani ba ma balle ya rubuta ban kuma bar ikhlasi a fili ba balle wani shedani ya gani ya baka so da haka duk abin da zamu yi sai mun yi shi da ikhlasi mu yi tsakanin mu da Allah kar kai abu dan ayebe ka kar kai kar ka bar abu dan ana zage ka kai da duk abin da zaka yi duba ka ga shin daidai ne Allah yace ai kai ko da za a zarge ka sannan ka bar abu ko da za a yabe ka kar kai da mutane za su ta yabon ka amma abun bai da kyau kar kai da yabon mutane shine ka samu me ka samu ikhlas shine tsarkake aiki shine ikhlasi abin da ke nufi da ikhlas duk abin da za ka yi ka yi shi da tsarki ma'ana ka yi shi dan Allah Allah zalla su mutane da kuke gani jama'a ba abin ke musu fa da za ka yi ta wani malami yana cewa yanda za ka gane dan adam ba iyan masa duk abin da za ka yi masa sai yayi korafi ba za ka burge shi ba yanzu misali me yafi sauki ba turbaya kasa ba yanzu da a ce akwai turib na yashi a waje sai in ce baba ta tsibo mini yashi da Allah dan cikin hannunka sai ka tsibo ka kawo mini in an ji ma ce baba ta kara mini yashin nan da mun ya ga daya biyu uku in an dade za shi kai wani malami fa ya matsa mu shi ba ganin yashin ne ba zai ji ba to shi dan adam haka yake ba iyan masa duk abin da ka sani za ka yi sai an yi korafi wani lokaci ko da boye ne to me za ka yi kai abin da za ka yi kawai tsakaninka da Allah ka bar wa Allah shine ma'anar ikhlasi duk abin da za mu yi mu yi dan Allah kuma kar ka bar abin da yake daidai ne dan ana zargin ka kar a'a kai ko za a zarge ka Allah ta'ala yana fada yana cewa wa in tu'ti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in kace za ka biye wa mafiya yawan mutane wace abin da mutane suke ba za su kwatar da kai za su so da ka Allah za ka sa gaba kai abu dan Allah in Allah ya ga dama ya karba ya duba niyyar ka ga abu ya duba tsarkake abin da kai kai saboda shi sai ya karba ya saka maka يقول الانسان رانا غوبي قيامه كافي زي في انا المفر انا دان غدو انا دان سامو ان شيغا الله يتاوي كلا لا وذرا باب ورين غدو الى ربك يوم اذن المستقر المستقر متبتا ا wannan rana tana wurin Allah ubangiji mana kowa sai ya je gaban Allah yunabbu al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhara
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه
yunabbu al-insanu a wannan rana ranar kiyama za a labarta wa mutum a wannan rana a bashi labarin bima qaddama abinda ya gabatar wa akhara da abinda kuma bai gabatar ba a lahira kenan idan kiyama ta tsaya duk abinda ka aikata da ya kamata ka aikata a gaya maka a saka maka wanda kuma baka aikata ba a gaya maka shine za a labarta wa al-insanu a wannan rana jinsin mutum bima kaddama aikin da ya gabatar wa akhara da aikin kuma da ya jinkirtar bai aikata ba Allah ta'ala yake cewa bal al-insanu ala nafsihi basira shi dan adam ya san kansa kowanne ku a cikin kunnan haddari na san kaina na san halayena na san dabi'una na san dadaiina na san abin da yake ba dadai nayi ba kuma kowa haka ne a cikin ku idan kiyama ta tsaya muka tsaya gaban Allah ba da bukatun sai an kira wane ba da shaida a kaina ko kuma su wane su ba da shaida a kanmu ko mu ba da shaida a kan su wane a cikin mu din nan yanzu da nake mana wannan zance kowa ya san kansa yanzu ka fi kowa sani daga wayewan gari zuwa yanzu me kai kata me kyau me kai kata wanda bai da kyau ka fi kowa sani abinda Allah yake ayi kai abinda Allah yake ka bari ko ku ba haka ba shine Allah ke tabal al-insanu ala nafsihi basira shi da adam ya san kansa walau alqama azirahu ko da ko za a bashi dama ya dinga jefa udururukan sa yace eh lallai nayi kaza amma abin da yasa nayi kaza din nan saboda kaza da kaza da kaza ne yafi kowa sanin hakan ne koko ba haka bane bal al insanu ala nafsihi basiratun walau alqa ma'azira ubangiji yake cewa la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi wannan aya kuwa ta sauka ne a lokacin da ake kawo wa Muhammadur Rasulullah sako na wannan alqur'ani a farko farkon lokaci kaman yanda muka faɗa wannan surar makki ya ce to wannan ayoyi suna magana ne a farko farkon zuwan jibrilu da sako zuwa wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da idan jibril ya kawo wa annabi alqur'ani karanta masa yake yi kaman yanda dalibi zai zauna gaban malami malami ya biya masa ya amsa jibril ya kawo wahayin alqur'ani sai yana biyawa mandalla sai yana amsawa yana biyawa sai annabi ya dinga amsawa da sauri sauri dan kada ya manta wani abu daga cikin abin da jibril ya kawo masa to a wannan lokaci da yake haka sai aka saukar masa da wannan wa'annan ayoyi kun san annabi Muhammad tangatan Allah Allah ya ce ai kai kan ba sai kai haka ba zaka haddace ka fahimci wannan sako kai da muka aike ka da sakon la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka dinga motsa harshen ka wai idan jibril ya zo yana isar maka da sako ka dinga karba kana in ya fada ka fada da gaggawa lita'jala bihi dan kai gaggawa kada ka manta da sakon nan da ya kawo maka a'a ba abin da zai tsere maka inna alaina jam'ahu wa qur'anahu mu tara wannan sako na qur'ani mu cusa shi a cikin kirjin ka Allah ya ce wannan aikin mu ne wa qur'anahu karanta shi ma a karanta maka duk aikin mu ne shi jibrilu aika kawai muka aike shi zuwa wurin ka kun san jama'a malamai sun kasu kashi biyu akwai wanda suke cewa shin me matsayin jibrilu ne kan a wajen annabi tunda yana kawo masa sako to wai shi malamin manzo Allah ne akwai wanda suke cewa a ai babban kuskure ne a ce jibrilu malamin manzo Allah ne shi annabi bai da malami sai Allah Allah ne kawai malamin annabi Muhammadu amma akwai wani ana kiransa Zamakhshari shi yace shi fahimtar da yayi yana ga jibrilu malamin annabi ne dalili ai shi yake zuwa ya kawo sako yana biyawa annabi yana amsawa ta haka annabi ya samu sako sakonni da yawa to ba mu biya yawa malaman da suka san waye sayyidina rasulullahi daga cewa ne jibril ya zamo malamin muhammadur rasulullahi shi annabi muhammadu allah kurum shine malamin sa shi yasa ma allah yake ce masa arrahmanu allama alquran allah mai suna arrahmanu shi yake koyar da kai alqurani wannan dai abin da yasa jibrilu aka maida shi ya zama wasita tsakanin annabi da allah dan a nuna maka cewa komin ko kaiwa in kana so ka san abu ka je ka samu wanda aka sanar da shi shi ya sanar da kai ma'ana shi jibril dan aika ne an tura shi ne isar amma ba shi ne mai aikan ba shi yasa wani lokaci ma annabi yakan karbi sakon ba ma jibrilu akwai sako na wahayi da ya sauka wa annabi ba jibrilu ya kawo ba Allah ya faɗa a cikin alqur'ani wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim akwai lokacin da Allah yana saukar wa annabi wahayi zai ce wannan wahayi fa da nake saukar maka direct kana karba daga wajen Allah ne wanda yake hakimin alim mai hikima mai ilimi wani lokaci kuma sai a turo jibrilu ya kawo ya isar da sakon wajen muhammadu rasulullah to wannan din ma farko farkon lamari ne amma da aka ga annabi yana yawan wahalar da kansa wajen amsawa Allah yake da la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka dinga motsa harshen ka dan kai gaugawa kana fadan abin da jibrilu ya biya maka dan kada ya wuce maka ya zama ka manta ko baka ji ba a'a inna alaina jam'ahu muttara shi qur'ani na cikin kirjin ka aiki na ne inja Allah aikin mu ne wa qur'ana haka karanta maka ma wannan duk aikin mu ne inja Allah fa idza qara'nahu idan mun karanta shi qur'anin ma'ana in Allah ya turo jibrilu aka karanta jibrilu sakon yaje karanta maka fattabi qur'anahu ka shaurara kurum kana jin karatunsa ثم إن علينا بيانه sannan bayanin wani abu wanda da aka gaya maka baka fahimce shi ba muyi maka bayani mu warware maka shi wannan duk aikin mu ne inji Allah Ubangiji subhanahu wataala malamai suke cewa wannan aya da Allah ta'ala yake cewa inna alaina jam'ahu tare qur'ani aikin mu ne ashe abinda ya faru zamanin sayyidina Abubakar wannan duka da umurni ne na Allah Allah ne ya kaddara sai a lokacin za a tara Qur'ani jama'a shi wannan Qur'ani sifar Allah ne Qur'ani mu'jiza ne ga Annabi Muhammadu Qur'ani maganan Allah ne Qur'ani shari'a ne da Allah ya turo mu dabbaka mu yi Qur'ani magani ne waraka ne ga duk abin da zai dame mu Qur'ani ya duk ya tattara wannan abubuwa da na faɗa to shi wannan alqur'ani ya sauko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a shekara 23 idan ka kasa zaman annabi a makka da madina biyu bisa ukun qur'ani ya sauka ne a makka ɗaya ne ya sauka madina sannan qur'ani ya sauko wa annabi kadan kadan wa qur'anan farqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin wa nazzalahu tanzila shauran sakonni na littafai da Allah ya ba wa annabawa lokaci guda ake saukar da shi amma qur'ani ya sassauka tsawon shekara 23 wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan shi qur'ani mu'jizan annabi ne mu'jizar da shi qur'ani mu'jizancin sa bai karewa har ta kiyama ma'ana idan annabawa da Allah ya ba su littafan su ko ya ba su mu'jizozi sun aiwatar ya wuce sai dai a ba da labari amma babban mu'jizan annabi Muhammadu yana nan mu'jiza zamanin annabi zamanin sahabban su tabi'ai mu'jiza tabi'u tabi'i mu'jiza har yau har ta kiyama qur'ani mu'jiza ne yanzu nake karanta muku cewa conference din nan qur'ani ya ga ya dade da nuna mana ta hanyar yatsu ana iya gane identify kowane mutum shine ai Imam al-Busiri yake cewa fankadat ayul anbiya'i wa ayatuka fil nas ma lahun nankiru ya rasulullahi ayoyi ma'ana mu'jizojin annabawa yan uwanka da suka aiwatar da sun aiwatar ya kare amma kai mu'jizojinka ma'ana wannan qur'ani ma da aka baka mu'jizancin sa bai karewa har ta kiyama shi wannan qur'ani kamar yanda na faɗa ya sauka wa annabi a tsawon shekara 23 to shi qur'ani jama'a aslan an saukar da shi ne gaba ɗayan sa a dunkule da aka tashi saukar da shi an saukar da shi ne a rabin sha'ban nisfu sha'ban aka kawo shi saman duniya wani wuri ana kiran wurin baitul izza anan aka ajiye qur'anin da aka aika muhammadur rasulullahi watan azumi ya shiga sai ya fara sauka wa annabi a cikin watan ramalada watan da muke ciki qur'ani ya fara sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan Allah ya faɗa mana shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an qur'ani ya kai ta sauka wa annabi tsawon rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan jama'a shi wannan qur'ani da yake hannunmu a zamanin annabi babu shi a takarda zamanin annabi ba wani qur'ani da kai wanda yake rubutacce babu shi qur'ani yana zukatan waɗansu daga cikin sahabbai ne annabi bai ce a rubuta shi a tara wuri guda kamar yanda yake hannayenku yake hannuna din nan ba a babu yanda qur'ani yake darakta ya haddace kila gaba daya baba ta ta haddace abinda ya sauka ma'an nasir ya haddace duka usman ya haddace izifi 10 haka qur'ani yake akwai dai sahabban da sun haddace shi gaba ɗayan sa a zamanin manzon Allah akwai sahabbai su tara waɗanda annabi yayi musu shaidan sun haddace shi gaba ɗaya kowa ya zauna gaban annabi ya biya tun daga farko har minal jannati wan nasi su tara ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai dai an haddace shi da yawa wancan ya haddace kadan kadan amma ba a samu wanda suka hada shi gaba ɗayan sa sai mutum tara daga ciki sayyidina Usman yana ciki kamar su Abu Darda yana ciki kamar su Ubay ibn Ka'ab yana ciki kaman su Zaid ibn Zaid ibn Sadiq yana ciki akwai waɗanda sai bayan rayuwar manzon Allah suka hada ma'ana zamanin annabi sun haddace amma ba su haddace shi gaba gaba ɗaya a cikin sahabban amma bayan wafatin annabi sun samu sun hada karatun su gaba ɗaya qur'anin haka yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama waɗansu sun rubuta wani abu na qur'ani a jikin tamkan dabino waɗansu kuma sukan je mai fata su mai da shi yayi siriri sai a rubuta wani abu na qur'ani a cikin sa amma qur'anin a lokacin jama'a babu digo babu wasali babu wani abu da zaka iya ganewa in aka kawo shi ba zaka iya karantawa ba to haka qur'anin yake zamanin abubakar Allah ya kara masa yadda shi sayyidina abubakar lokacin da yake khalifa a cikin yaƙi da yafi yawan yi ya yaƙi waɗanda suka ridda ne domin bayan wafatin annabi an samu matsala a cikin muslim umma akwai waɗanda da yawa suka ce ba za su aikata wasu abubuwa na cikin arkanun islam ba akwai larabawa waɗanda suka ce su zakka ne ba za su bayar ba ba su ba da zakka ba kuma har su kafa hujjar sai ai su a fahimtar su ayar zakka ta nuna annabi ne kawai Allah ya ce ya karbi zakka domin Allah ya ce khud min amwalihim ya rasula ka karba a cikin dukiyarsu to tunda baya nan annabin baya nan suka ce su ba za su bayar ba abubakar yace wallahi bazan bambanta in raba wanda ya ki ya aikata zakka ba da wanda ya ki ya sallah da wanda ya ki sallah da wanda ya ki zakka abubakar yace duk da yana a wajena dan haka abubakar a zamanin sa Allah ya kara masa yadda yaƙi-yaƙin da ya yi ta yi na yaƙan waɗanda suka ridda ne ma'ana suka ƙi ba da wani abu ko suka ture wani abu cikin arkanun islam musamman kamar zakka har sai na abubakar da ya shirya sojoji zai tura a je wani gari yamama mutanen garin sun ce su sun yadda annabi annabin Allah ne sun yadda Allah ɗaya ne wasu ba su yadda da zakka ba abubakar ya ce wallahi in za su hana akalar raƙumi wanda shi ɗin kuma zakka ne abubakar yace wallahi ba zan kyale su ba zan yaƙi su sai na ƙarar da su saboda haka abinda abubakar ya yi ta yi kenan to wata rana an tafi irin wannan yaƙi sai aka samu casualties da yawa aka kashe sahabbai da yawa aƙalla sahabbai sun kai 500 aka kashe a ciki waɗansu sun haddace akwai wanda ya haddace ƙur'ani complete ƙur'ani amma an kashe shi wasu sun haddace sashi na ƙur'ani to da aka dawo an yi nasara dai a yakin sai Umar ɗan Khattab Allah ya ƙara masa yadda sai ya samu Abubakar ya ce kai ni fa ina da shawara ya kamata fa mu yi wani tunani ƙur'anin nan a haɗa shi a rubuta shi ya zama ne yana haɗe wuri guda gaba ɗayansa idan muka dogara da cewa wani ya haddace duka wani ya haddace sashi kaza wani ya haddace ibnu 30 to waɗanda suka haddace fa sune sojojin musulmai su suke zuwa yaƙi idan aka ci gaba da irin wannan yaƙi da aka yi na yamama din nan aka sake kashe waɗansu sahabbai karfa wani abu na ƙur'anin nan a neme shi a rasa domin kila wanda ya haddace shi an kashe shi a wajen yaƙi Abubakar ya ce a annabi bai ce a haɗa ƙur'ani a rubuta wuri guda ba kai za ka kawo mini wannan shawara Abubakar ya ce Umar shi ba zai yi ba sayyidina Umar sai ya ce wallahi huwa khairun wallahi shawaran nan alheri ne kuma ina roƙon Allah da ya kimsa mini wannan tunani kai ma ya kimsa maka jama'a daga nan malamai suke ce cewa wannan magana na Umar wallahi huwa khairun mutum ya kawo abu ko ba a yi ba zamanin annabi amma alheri ne idan ya kawo shi yau gobe jibi har tashin kiyama ba za ka soke shi ka ce bid'a ba ne ba za ka ce wani ɗan bid'a ba ne ba za ka ce ya aikata bid'a ko kuma ma har ka kai ga ka kafarta shi ba ashe ko bayan ma'aiki duk abin da zai zamo ci gaba ne ga addini abin da zai zamo ci gaba ne ga watsa ilimi abin da zai zamo ya haɓaka ilimi a wayar da kan musulmai a ɗaga darajar musulunci da musulmai ko da ba a yi shi ba yanzu ka ƙirƙiro ka kawo shi to alheri ne Allah kuma yana maraba da shi kuma za ka samu lada malamai suke cewa lokacin da za a haɗa ƙur'anin nan sai da Abubakar ya ce a zai yadda ba Umar ya ce wallahi huwa khairun kuma ya zama alkhairi saboda haka aka naɗa kwamiti waɗanda za a rubuta ƙur'ani daga baya Abubakar ya ce ya yi tunanin haka haka ɗin yana da kyau sannan aka kira wani wanda yake saurayi a lokacin mutumin Madina balansari ana kiransa Zaid ibn Thabit haka na da committee a tantance waɗanda suka haddace Qur'ani kowa ya kawo abin da ya haddace a rubuta shi wuri guda to haka jama'a aka rubuta Qur'ani nan a wuri guda ya zama da akwai mushafi guda daya kuma idan ka haddace ba kawai zaka kawo sai a rubuta da sunan Qur'ani ba sai ka kawo shaidan abinda ka haddace ka karanta shi a gaban annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya shaida Qur'ani ne domin kada ko kaji manzo Allah yana zance ne bai ce Qur'ani bane ka haddace ka zo ka ce Qur'ani ne idan ka haddace abu ka kawo da sunan Qur'ani ka kawo shaida akan cewa wannan abun da ka kawo Qur'ani ne kuma in ka kawo mutum daya bai isa ba sai ka tsara mutum na biyu ka zo da shaidu guda biyu to haka aka yi tai duk wanda ya haddace abu sai kawo da mutum biyu na haddace kaza in karanta ga shaidu biyu sun shaida alqur'ani ne tun zamanin annabi muhammadu to haka aka yi ta hada qur'ani abu mawaki sai aka zo cikin suratul tauba da aka zo suratul tauba akwai ayoyi guda biyu na karshe laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallu qul azzallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul ashiyaji wayannan ayoyi biyu na karshen suratul tauba wanda ya kawo su yace qur'ani ne sai ka ce kawo shaidu sai ka tafi babu shaida sai shaida guda daya aka ce to ba za ka bi laƙanjan akun ba domin yana daga cikin ka'idodi da aka kafa duk abin da ka haddace sai ka kawo shaida guda biyu cewa wannan abu qur'ani ne tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi kuma ya sani wallahi abin da ya karanta din nan alqur'ani ne masu rubutu suka ce ba za mu karawa ba domin an kaucewa ka'idar da aka kafa wannan committee na tantance abin da za a hada sai dogon tunani ashe shi yana da wata alfarma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wata rana mandalla ya tafi kasuwa ya je ya ga mandalla ya tafi kasuwan kauye sai ya ga wani doki an ce dokin yana gaba ɗaya kala uku yake da shi mazana da wakai akwai sunan da suke kiran irin wannan dawakan doki ne mai kala uku annabi dokin sai ya ga tun inda aka ajiye shi ma sai ya daga kafarsa daya sai ya zauna kan kafafuwa guda uku kingarman doki ne wanda ake kiran su asfafinatul jaddin nan manzo Allah sai ya sayi dokin to amma ma ayyuki sallallahu alaihi wasallam abinda ya tafi da shi ba zai biya kudin dokin gaba ɗaya ba saboda haka sai ya bawo mai doki kudinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai doki ka bi ni mu shiga gari mu je gida in baka cikotan kudinka sai mai doki ya ce babu damuwa mu je saboda haka manzo Allah ya taho mai doki ya biyo shi baya to dokin yana da kyau akan hanya duk wanda ya ga dokin sai ya ga kai ga wani doki mai kyau mallam bawan Allah dokinka na sayarwa ne da farko sai na sayarwa ba na sayarwa bane ai ga wanda ya saya to aka yi ta sai kai amma ni da zaka sayar mun ko nawa ne zan saya to kun san balarabin kauye ya san annabi muhammadu ba da aka matsa masa da tayawa ana dan tabawa ana dan tattayawa har aka kai inda wani yake kai duk abin da kake so faɗa ni zai kamar laka mini dokin nan ko ka sayar ne sai tayawa ban sayar ba sai annabi ya ce a ya nadi kace baka sayar ba ba ka sayar mini ba wani yake niki har na baka wani kaso zaka biyo ni ka karbi shauran kuɗin ka sai mutumin ya tsaya yace ni fa kaga juyawa zan yi ba mu yi niki da kai ba ban sayar maka da doki ba annabi ya ce a mu yi ciniki da kai a kasuwa ka sayar mini da doki in baka ka san ciniki mun yi ka biyo ni in baka shauran kuɗin ka kace baka yadda ba ba yi haka ba yace shi ba yi haka ba to suna wa annabi ya faɗa shi ya faɗa sai ga wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da yazo sai mutane suka taru me yake faruwa ne wannan yana jayayya da banzan Allah ya sa annabi kuwa sai annabi yake kawo wanda hada annabi mutumin nan balarabin kawai nan doki ya kawo kasuwa na sai dokinsa kudin na bai cika ba na bashi abinda nake da shi ne sai biyo ne in cika masa muka yi wannan yarjejeniya yanzu ma muna kan hanya ne zai bi ni gida mu je in bashi sauran kudinsa amma yanzu da wani ya taya doki da daraja ya ce bai san wannan magana ba sai wannan balarabin kawai ya ce annabi ba ai haka ba in an yi haka wai sai danka to sai wannan sahabi ana kiransa Huzaifa sai yake cewa ni shaida ne kun yi ciniki da shi kun yi ciniki da shi a kasuwa kudin ne bai cika ba yace ka bi shi gida ya cika maka to daga baya an warware dai wannan qadiya mas'ala to da aka koma gida sai annabi shi a kira hu bai haito bai ba lokacin da ake zance nake magana ni da wannan balaraben kauye game da cinikin doki da muka yi ya tambaye ni wane ne shaida na kan mun yi ciniki amma wajen cinikin baka ne me sa kace kai shaida ne sai fiya rasulullahi wallahi tunda kace kun yi ciniki daga cikin kun yi ciniki ba za ka taba fadan ƙarya ba da kake ga mana Allah ya koka muna nan Allah ya koka ake sokar muka da wayi muka yadda duk abin da ka faɗa gaskiya ne tunda kace kun yi ciniki wallahi kun yi ciniki annabi sai da baka faɗan sai je wai ba daga yanzu tunda kai mini wannan irin girmamawa a sha'anin kafa shaidan annabci na cewa baki na bai taba yin abu ya faɗa abin da ba haka ba din da ake neman shaidu guda biyu idan aka same ka kai kadai sai ka daya matsayin shaidu biyu kake to shi wannan shine ya kawo laqajja'akum in kun fahimci abin da nake cewa abin da ya jawo laqajja'akum ta shiga dan wannan abin da ya faru ne to haka dai aka hada qur'anin nan jama'a aka hada shi babu ego babu wasali ba sumuni ba rubu'i ba izu hadalima mutane da ya kolarwa ne ba su iya karantawa qur'anin haka ya zauna zamanin abubakar haka ya zauna zamanin umar da sayyidina umaru ya rasu aka kashe shi sai qur'anin ya koma hannun essa hafsatu matan annabi sallallahu alaihi wa sallam to yana hannun hafsatu sayyidina usman da yawo halifa sai ga ba zai iya karban wannan qur'ani ba usman sai ya rubuta qur'anai har wajen guda hudu mafi ingancin magana ya raba a zone zone na musulunci guda hudu a lokacin wanda albishirin mu shine wannan da yake hannun mu yana daga cikin qur'anin da usman ne da kansa ya rubuta shine a hannun mu saboda haka wannan qur'anai sai suka zama kamar haka amma ba qur'anan jama'a lokacin ba tigo ba wasali ba wani abu da zaka iya gane ta ko sa ko ja babu to ana nan an ce wata rana wani ya je wani gari da yake addini ya ratsi ya shigo zaje da yawa sai yiji wani bawan Allah yana ta karatu yana karanta Fatiha da zai karanta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ji yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ataka bi abdin wa ataka bi sab'in sai ya roƙar me shi a baba ba haka bane ba ataka bi abdin bane iyyaka ne a wannan ataka nan yace iyyaka ne sannan da kace bi abdin bane na'budu ne wannan ataka da ka faɗa na biyu shi ma wa iyyaka ne da kace bi sab'in ba bi sab'in bane nasta'in ne domin yanzu in kai tunani ka duba kaza iyyaka in ba digo sai ka ce ataka na'budu in ba digo sai ka ce bi abdin wa iyyaka ba digo zai iya zama ataka nasta'in in ba digi dige sai ya zama bi sab'in saboda haka shi wannan sai ce barakallahu fika ya walad Allah ya maka albarka to daga nan sai aka gano cewa a qur'anin nan ya kamata fa ajamawa sun shiga cikin addini da ya kamata a yi alamomi na ta da ba da sa da ja saboda haka lokacin hijira ta kai shekara 75 zamanin wani sarki ana kiransa Abdul Malik ibn Marwan a lokacin ne aka fara yi wa Qur'ani dige-dige da kuke gani ko da yake tun zamanin Sayyidina Ali ya kira wani almajirin sa ana kiransa Abul Aswad Duwali Sayyidina Ali yace ka zo ka ga yanda nake faɗa in ka ga na ce kan to kai fa kai kaman faduwa in nace sin kai wasali biyu a ƙasa ma'ana tun zamanin Sayyidina Ali ya fara koyar da yanda za a yi wasali biyu ƙasa wasali biyu sama ko ku za a yi rufuwa biyu ko wasali ɗaya amma dai sai zamanin Abdul Malik ibn Marwan a lokacin hijira ta kai shekara 75 to a lokacin da aka yi digigen nan da kuke gani na alqur'ani sannan kuma sai aka kasa qur'anin ma ya zama na har wajen hawa biyar a lokacin na farko aka yi izu sannan da farko aka yi juzu'i juzu'i ma aka kasa shi in ka kasa aka kasa shi kashi 30 daga juzu'i sai aka zo aka yi juzu'i saboda haka sai zama yana juzu'i yana da kuma izufi 60 kenan sannan aka zo aka yi nusufi sannan aka zo aka yi rubu'i aka kakkasa shi wannan ya faru a zamanin Abdul Malik ibn Marwan to haka dai shi wannan Qur'ani abin da nake cewa shine tare Qur'anin da Allah ya faɗa yace aikin sa ne Allah bai ga daman ya faɗa wa sayyidina Rasulullahi ya tara masa zuciyar sa aikin sa ne sannan mu al'umma da Allah Allah ya nufi a tara Qur'ani ba a tara shi ba sai zamanin sayyidina Abubakar inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu inna karanta qur'ani wa jibrilu yazo zai karanta maka shi qur'ani Allah yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam fattabi qur'anahu ka shaurara kurum ka bi karatun sa ka ji me yake fada amma an hutar da annabi yayi ta maimaitawa daga ba Allah sai karmo sa da sanukuri ka falatan sa zamu yi ta karantar da kai ba za ka manta ba wa Allah maka malam ta kun ta alamu wa kana fadlullahi alayka azima zamu sanar da kai abinda baka sani ba falalan Allah gare ka yana dewa so da haka sai ya zama na sayyidina Rasulullahi in ana karantawa shi da shiru yaji in yaji daga baya kuma dama Allah ya riga ya kimsa masa kuma sai ya isar da wannan sako na alqur'ani kuma jama'a albishirin mu wallahi qur'anin nan yanda kuka ganshi haka Allah ya saukar wa annabi Muhammadu babu dadi babu kari fa abinda zai canza har tashin kiyama yana daga cikin mu'jizozin alqur'ani Allah ne da kansa yake kiyaye alqur'ani littafan annabawa waɗanda suka zo kafin annabi Muhammadu kiyaye littafan annabawan ne aka sa su kiyaye littafan amma wannan qur'ani ba a tsora wa annabi Muhammadu ma kula da shi ko kiyaye shi ba ko sabbai ko mu a'a Allah ya ce shi ya saukar da shi shi zai kula da shi ya kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ubangiji ya ce shi ya saukar da wannan qur'ani kuma shi zai kiyaye shi saboda haka la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin ba wani barna da zai shiga cikin qur'ani a lokacin da ake saukar da shi ko bayan saukar da shi sannan jama'a duk abin da muke bukata na addini yana cikin qur'anin nan sakon da Allah ya aiki annabi Muhammadu da shi kudin gum shine wannan qur'ani baya bukatan kari ba wani ayi wani amending ba amending a cikin alqur'ani daidai yake abin duk da ake so Allah ya kawo shi kuma duk abin da muke bukata akwai shi a ciki akwai abin da ya shafi rayuwar mu na jiya da yau har da na gobe ya tashi kiyama sai dai fahimtan abun in fahimtan mu bai kai ga mu fahimce shi ba kuma shi qur'ani kullum sabo yake fil ma'ana ba za ka ce qur'ani nan yau ya sauka shekara 114 da suka wuce dan haka ina magana ne kan wancan lokacin ba qur'ani ne da ya dace da zamanin mu ba haka qur'ani yake ba qur'anin ya dace da zamanin da ya sauka ya dace da wannan zamani har tashin kiyama kuma haka yake ya dace ba ma bukatun wani sako daga wajen Allah Allah ya ba mu sako shine alqur'ani ina kira mu mu saki riko da shi wannan qur'ani mu kankame wannan qur'ani mu dinga zuwa makaranta mu nemi sanin alqur'ani da abinda kake nema yana cikin alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa kirari yana cewa shine littafin da wala yakhluqu likathratir raddi shi baya tsufa dan wai yau da gobe a ce a ai an saukar da shi shekara 1400 babu haka ne amma bai tsufa ba har yau kuma tashin kiyama ba zai tsufa ba sannan kuma shi qur'ani yana da ban mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ne fa littafin da aljanu suka ji yana karanta shi abin ya ba su mamaki shi ne littafin da aljanu suka shawari annabi yana karantawa da suka koma garurukansu da suka je mai suke cewa junansu game da jami'in qur'ani suka je suna cewa inna samina qur'anan ajaba mun ji karatu mai ban mamaki karatun da ya hadi ila rushidi yana shiryatar da duk wanda yake da bukatun shiryewa to duk abin da muke so yana cikin qur'ani jama'a ina da jaddada mana kankane alqur'ani kuma jama'a abun kunya mutum musulmi a ce ba zai bude qur'ani ya karanta ba wannan ya isa abun kunya me kike a rayuwa kila ka ce kar 40 ko 30 ko 20 ko 50 amma a ce ba za ka bude littafin Allah ka iya karantawa ba a wani zabe da yawa na sha'ani na duniya ka bude ka karanta ka bu kowa iya rangada turanci ko french ko harshen dutchmark ko wani abu amma ga littafin da shine rayuwanka shine daukakan ka ba ka iya karantawa ba wannan ya zabun kunya ga mutane da yawa kuma kowaye a cikin ku in bai bai shiga makaranta ba na ga hanya koyon karatu mafi sauki da yawa yanzu akwai kasa suna da idan kai playing cd sai karanta aya kana iya danna wani abu kuma mai ta ma aya in kana so mai ta sau 100 sai mai ta ma in dai ba battery ka ne charge ya kare ba yayi tai ya sai ka yi har sai ka iya hanyoyin koyon karatu Allah ya sauƙaƙe mana shi saboda babu hujja ga kowannen mu a ce ba zai iya bude Qur'ani ya karanta ba dole dole kowa ya iya karatun Qur'ani ba a ce kowa ya haddace Qur'ani ba haddace Qur'ani fardu kifayatin ne ni in na haddace na dauke maka in kai baka haddace ba amma ka iya karanta Qur'ani wajibi ne da shi ake ibada saboda haka ina kiran mu jama'a mu sake zage dantse kar mu ji kunya ko danka ne ya iya Qur'ani kai baka iya ba ka je ka tsuguna ya koya maka karatu ya koya maka kar ka ji kunya babu kunya wajen fahimtar addini ka ce wai ina kunya ba zan je ba kayo da kanka abinda na faɗe shi daidai Allah ya samu tarayya da kuskure ladan wanda nayi kuskure Allah ya gafarta mu Allah ya sa Qur'ani ya cece mu Allah ya jikan magabatan mu Allah ya daukaka addinin mu Allah ya kaskasa da kafirai makiyan mu da kafirci Allah ya ba mu lafiya a dukkanin mu ya tsare mana lafiyan da ya ba mu da shiri ƴaƴan mu ya taimaki magabata shugabannin mu su zama adilai masu tausayi Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya tsare mu daga azaban kabari da azaban wutan jahannama Allah ya ba mu aljanna da falalansa da rahamansa Allah ya shiri ƴaƴan mu Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu Allah ya tsare mu daga dukkan sharri ya hada mu da dukkan alkhairi mai bukata cikin mu Allah ya san bukatu shike biyan bukata muna roƙon Allah ya biya mana bukatun mu سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين